رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ci gaba da karatunmu na littafin Hisnul Muslim. Yau insha Allah za mu yi darasi na 12, kuma za mu tashi inda malamai ke cewa du'a man asabahu shakkun fil iman, wato addu'an wanda shakka ta same shi a cikin imaninsa, wato mutumin da ya danyi samu shakka a zuciyarsa ko waswasi na shaitan dangane da imaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai abubuwa guda biyu da suka lizimce shi. Abu na farko shine addu'a ko wasu zikiri waɗanda suka tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai abun da yake ji daga zuciyarsa na shi waswasin. Da farko mala ya ce yasta'izu billah, zai nemi tsarin Allah daga sharri shaitan. Wato ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, duk wanda ya ji shaitan ya samar wani shakka a imaninsa, to abu na farko ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ina neman tsarin Allah daga shaitan wanda yake abun nisantawa daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan na biyu yantahi amma shakka fihi, wato zai hanu daga abun da ya shakka a cikinsa, ma'ana zai ture wannan shakkan daga zuciyarsa, ya yi iya ƙoƙari ya ture shakkan daga wato ainihin ransa. Wannan abubuwa guda biyu, neman tsari daga shaitan da ture abun daga ransa, saboda hadisin Abu Huraira wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yati shaitanu ahdakum fa yaqulu man khalaqa kaza man khalaqa kaza, shaitan zai zo ɗayanku ya dinga ce masa wa ya halitti kaza wa ya halitti kaza, hatta ya kula man khalaqa rabbak, har ya ce masa to waye halicci ubangijinka, zai dinga saƙa maka a ranka waye ka yanci kaza, Allah ne ya yi sama ya yi ƙasa ya yi duwatsu ya yi ruwa ya yi kaza ya kaza, to sai shi ɗaya sa maka waswasi a ranka kuma sai ya tambaye ka wane ne ya halitti Allah, to Allah kuma ba abun halitta ba ne, shi Allah samin mini ba halittansa aka yi ba, shi ne mahalitti ba yi da wanda ya halitte shi, shi ba abun halitta ba ne. To sai manzala sun haka fa’iza balagahu, idan ya kai ka ga wannan tunanin cewa waye halitti Allah yana sa maka shakka a imaninka, sai ce falyasta'iz billah, wato ya nemi tsarin Allah subhanahu wa ta’ala daga sharri shaitan ɗin, sannan walyantahi, ya hanu daga abun da wato yake waswasi a cikin sani. To da haka sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sannan kuma ya ture wannan waswasin a ransa, har ya zai ci gaba da wannan waswasin, in ya ci gaba shaitan zai iya galba a kansa ya kore masa imaninsa. To shi yasa wani da zai samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullah, wani abu yakan zo mini a raina ba zan iya furta shi ba, ba zan iya furta shi ba, wato shakka irin na shaitan. Sai manzon Allah ta kuma ya ce zaka farihul iman, ai wannan shine hakikanin imani ne, ka ji ba za ka furta abun ba, ka kore shi daga zuciyarka, ka tunkuɗe shi, to wannan shi ne imani. To da ka duk lokacin da shaitan ya zo ya sa maka wani shakka a ranka, to ka kore wannan shakkan kuma ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wato ka nemi tsarin Allah daga ainihin sharrin shaitan, sai ya kare ka daga wannan waswasi. Wannan hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Sannan addu'a na gaba ya ƙulu, zai ce amantu billahi wa rusuli, amantu billahi wa rusuli, na yi imani da Allah wa rusulihi da manzanninsa. In shaitan ya sa maka waswasi, to ka ce amantu billahi wa rusulihi, domin kore waswasinsa da shakkan da yake sa maka. Wannan ma saboda wani hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la yazalu an-nasu yata'aluna hatta yuqala hadha khalaqa Allah al-khalqa faman khalaqa Allah, mutane ba za su gushe ba suna tambayan juna har wani ya ce ai wannan Allah ne ya halitti kaza da kaza, to wane ne ya halitti Allah ne. to sai manzo Allah kuma yake fa man wajada min zalika shay'an falyaqul amantu billahi wa rusulihi, duk wanda ya samu wani abu a zuciyarsa ne irin wannan to ya ce amantu billahi wa rusulihi, nayi imani da Allah, nayi imani da manzonin Allah. Wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi. Idan bayan ka ture abun a zuciyarka ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim, sannan sai ka ce amantu billahi wa rusulihi, nayi imani da Allah da manzoninsa. Wannan abu yana yawan faruwa musamman idan mutum yana kokarin ya zama mutumin kirki, to shaitan ya fi wasa da hankalinsa, ya fi shigo masa ta irin wannan hanya ne. To ganin maganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada shi. Sannan abu na gaba yake ya qara'u qawluhu ta'ala huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-ba'in wa huwa bi kulli shay'in 'alim. Wato mutum zai karanta fadin Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-ba'in wa huwa bi kulli shay'in 'alim. Zaka karanta wannan ayan ita ma maganin waswasin shay'an. Wannan kuma saboda hadisin Abi Zumayl yace ya tambayi Abdullah ibn Abbas yake ce masa ma shay'un ajiduhu fi sadri, yace wani abu ne nake ji a zuciyana. Sai Abdullah ibn Abbas yace masa menene, sai yace wallahi ba zan iya faɗa maka ba, yace wallahi ma atakallamu bihi, ba zan iya faɗa maka ba. Saboda girman abun shaitan ya sa masa wani abu na shakka a imaninsa, ba zai furta shi ba. To sai Abdullah ibn Abbas yace masa a shay'un min shakkin, wani abu ne na shakka kake ji a ranka. Shikenan sai Abdullah ibn Abbas sai dariya sai ce ma na ja min zalika ahadu, ai babu wani wanda ya kubuta daga wannan. Shaitan yakan iya shigowa kowa ya sa masa waswasi a cikin zuciyarsa, ya ce har Allah ta'ala ya saukar da fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladina yaqra'una alkitab, idan kana shakka dangane da abunda aka saukar maka. Wannan ana magana da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan manzo Allah ta sama baya samun shakka a imani. To saboda haka Ubangiji ta'ala yace idan kana shakka dangane da abunda muka saukar maka, to ka tambayi waɗanda suke karanta littafi, su ne ahlul kitabi waɗanda suka musulunta, wanda suka karanta at-taura da injila. To sai hadisi ya tsaya iyana yace al-aya, wato har zuwa ƙarshen aya, ma'anansa fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablika, ka tambayi waɗanda suka karanta alqur'ani wato littafi kafin ka. Laqad ja'aka alhaqqu min rabbika fala takunanna min al-mumtari, gaskiya ta zo maka daga wajen ubangijinka, kar ka kasance daga cikin masu shakka. To idan mutum yana kokonto, to sai ya tambayi kuma masu ilimi za su cire masa wannan wato shakka da yake cikin zuciyarsa. To da haka duk wani abu da kake da shakka na imani, ka buga yaƙi ya fita maka, ko wata shubuha ta shige ka wajen gaskanta wata aya ko hadisi, to ka tambayi malamai za su yi maka bayani yadda abu yake. Malaman tauhidi, malaman ahlus sunna wanda suke karanta littattafin magabata za su gaya maka ga yadda al'amarin yake, ba kamar yadda shaitan yake wato saka maka bane. To sai Abdullah ibn Abbas sai ya ce masa idza wajadta fi nafsika shay'an faqul huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in 'alim, yace idan wani abu ya zo maka na irin wannan shakkan, to ka karanta wannan aya. Duk lokacin da ka ji shakka a zuciyarka, ka karanta wannan aya. Wannan hadisin Abu Dawud ya rawaito shi, Albani hassana shi, amma wasu malamin sun ba'afa shi. Madai Albani ya ce hadisi ne hassan, ma'ana ingantacce ne, ya inganta, za a iya kafa dalili da shi. Ma'anar ayan huwa al-awwalu, Allah shi ne magabacin da bai da farko, wato tuntunin dama yana nan. Wal-akhiru kuma shi ne wanzazzen da bai da ƙarfi, har abadan abada yana nan. Wannan ayan wani zai iya fassara ta a yadda za ta iya ba da wani ma'ana. Idan an ce huwa al-awwalu kace shi ne na farko, to kila da babu shi da sai zama na farko. Wal akhiru shi ne na ƙarshe, kila zai kare amma shi ne ƙarshen karewa. To shi yasa ba a fassara ta kai tsaye da wannan fassara ne. Huwa al-awwalu shi ne magabacin da bai da farko, wal akhiru wanzazzen da bai da ƙarshe. Shi yasa Ibn Abi Zayd al-Qayrawani a cikin risala yake cewa laysa li awwaliyatihi ibtida'un wala li akhiriyatihi ida'un,
wato babu faruwa ga gabatuwan Ubangiji subhanahu wa ta'ala, haka nan babu karewa ga wanzuwan Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Karshensa bai da karshe, farkonsa bai da farko. So da haka shine huwal awwal wal akhir, waz-zahir wal batin. Waz-zahir Allah shine ainihin masanin zahiri, wal batin masanin koyi. Ko kuma ka ce waz-zahiru Allah shine marinjayi, wal batin kuma fakekke, wanda baka iya ganin sa a yanzu sai dai kai imani da shi. Wa huwa bi kulli shay'in alim, Allah shi masani ne na kowane abu. Babu wani abun da yake buya masa. Inna Allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa, ba abun da yake buya wa Ubangiji ta'ala. Sai ka karanta wannan aya. Kinan maganin waswasi ko shakka da shedan yake sa mutum a zuciyarsa, abubuwa ne guda hudu. Ya nemi tsari daga shedan din, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ture abun a zuciyarsa, sannan sai amantu billahi wa rusulihi, sannan kuma yace huwal awwal wal akhir waz zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Addu'a ta gaba du'a qada'id dayn, addu'an biyan bashi, don bashi ya maka kanta, to sai ka lizinci wannan addu'a din. Idan Allah ya amsa addu'ar ka, sai Ubangiji ta'ala ya maka budi, sai ka biya basu sukan da suke kanka. Addu'ar ita ce Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Wannan an rawaito hadisi daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, Allah ya yarda shi, yace anna mukataban ja'ahu, wato wani abin nan mukatib, wato wanda aka yi mukataba ya zo masa, shine bawa da za a sa wa fansa ya zama da, a ce ka je ka kawo 100,000 ka fita daga kanyin bauta ka zama da, to zai je ta neman kuɗi ne, duk wata ya kawo kaza, ko duk sati ya kawo kaza, ko duk rana ya kawo kaza, a haka haka har ya biya dukkan abin da aka tsora masa, sai zama ya samu inci. To sai zai kokawa Sayyidina Ali, ya ce masa inni ajastu an kitabati, ni fa na gajiya ba zan iya bada waɗannan kuɗaɗen da aka ce in bayar ba. Wato ya buga abin ya gagare shi ya biya waɗannan kuɗin domin ya samu wato incin kansa. To da ya faɗi haka, sai ta fa'inni, ka taimake ni mana, wato ya taimaka masa ya ɗan ba shi kuɗi sai ya je biya wannan mukataba. To sai Sayyidina Ali sai ya ce masa ala'u allimuka kalimatin allamani hinna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ba zan koya maka wasu kalmomi waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mini su ba, ka faɗe su. Kuma ya ce laukanar alaika mislu jabali sairin dainan addahu Allahu anka, da zai zama akwai bashi a kanka kamar dutsen sair, sunan wuri ne sair ɗin, wato wani babban dutse ne, wato kamar a ce da bashinka zai kai dutsen Uhudu saboda girma. To Allah ta'ala zai biya maka wannan bashin, ma'ana zai taimake ka ka biya wannan bashin idan kana yin wannan addu'a ɗin. To shine sai ya masa ya faɗi wannan wato ainihin addu'a ɗin, ita ce Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Hadisi ne ingantacce wanda Imam Tirmidhi ya rawaito shi. Saka wanda ya rike wannan addu'a yana yi, in dai da gaske yake yana son ya biya bashin, Ubangiji ta'ala zai taimake shi ya biya bashin da ake bin sa. Fassaran addu'an shine Allahumma kfini bi halalika, ya Allah ka isar da ni da halal ɗinka, wato ka sa na wadatu na isu da neman halal ɗinka, an haramika ga barin haramun ɗinka, wato ya Allah ka sa halal ya ishe ni, kar in ƙetara in je in nemi haramun, na tsaya akan halal. To ka san mai neman kuɗi kuma wani yana kaucewa, tunda kuɗin yake son ya yi zai zo yake halal yake haramun, zai iya ƙetare haramun ɗin, ka halal ɗin ya tafi haramun. To sai kai addu'a Allah ya wadata ka, ya isar da kai da halal, wato abunda Allah ya baka na halal ya ishe ka, an haramika ba sai ka ƙetara ka tafi abunda Allah ta'ala ya haramta ba. Wa aghnini bi fadlika, ya Allah ka wadata ni da falalanka amman siwaka, ga barin waninka, ya zama falalarka ta ishe ni ba sai na je na nemi abu a wajen wani ba. To mutum ya rike wannan addu'ar Allahumma kfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak, Ubangiji ta'ala zai taimake shi ya biya bashin da ake binsa ko da ya kai girman dutsen Uhud. wannan ita ce addu'a ta farko ta biyan bashi. Addu'a ta biyu, Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wal-ajzi wal-kasal wal-bukhli wal-jumni wa bala'i ad-dayn wa ghalabati ar-rijal. Wannan kuma ya tabbata hadisin Anas bin Malik wanda mun karanta shi a baya a cikin addu'an bakin ciki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawaita yin wannan addu'an kamar da ya inganta hadisin Bukhari, hadisin da Anas ya ruwaito. Fasaran addu'an shi ne, Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi, ya Allah ina neman tsarinka daga bacin rai, daga bakin ciki na wani abu da nake tunanin zai faru da ni bai faru da ni ba, wal hazani da kuma bacin rai na damuwa wanda ta faru da ni, wal ajazi da gajiyawa in nemi zan yi abu na kasa, wal kasali da kasala, duka wannan dabi'u ne marasa kyau, wal bukhli da rowa, Allah ka tsare ni da in zama marowaci domin rowa mummunar ɗabi'a ce, wal jumni da kuma tsoro, Allah ka tsare ni daga tsoro kada in zama matsoraci domin tsoro babu kyau, addininka ba zai tafi daidai ba idan kai matsoraci ne, kamar yadda harkokinka na rayuwa ma ba za su tafi yadda ake so ba. Wa bala'i daini, Allah ka tsare ni daga rinjayen bashi, shine ma'anar bala'i daini, bashi ya rinjaye ni in kasa biya. Wa ghalabatir rijal, da kuma rinjayen mazaje, wato in ma dai su masu bin ka bashin su rinjaye ka har ta kai ga sun ɗaure ka ko sun walakanta ka, ka nemi tsarin Allah daga wannan. Ko kuma ghalabatir rijal, rinjayen mazaje shine rinjayen duk wani wanda yake adawa da kai ko yake son ya ga bayanka, ka roki Allah ta'ala ya rinja abinnan, ya rinjayar da kai a kansa, ya baka nasara a kansa, ba shi nasara a kanka ba. Wannan addu'a mun karanta ta a baya, kuma mun faɗi mahimmancinta. Ya kamata mutum ya lizintinta kullum a cikin wannan addu'a. Maganin ɓacin rai ne da baƙin ciki, kuma sannan magani ne na biyan bashi. Siffofi ne guda shida. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan, ɓacin rai, baƙin ciki, da na abun da bai faru ba ma kana tunanin zai faru, ka nemi Allah ya tsare ka da shi, da kuma abun da ya faru na ɓacin rai shine hazan. Ga kuma al'ajaz, gajiyawa, za ka ga mutum ya nemi yayi abu yayi sai abu ya gagare shi. To wannan masifa ce a rayuwa, masifa ce kwarai da gaske, duk abin da ka tinkara ya zama ba za ka iya yinsa ba zai gagare ka. To wannan ba karamin bala'i ba ne, ya kamata mutum ya nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga gajiyawa. Ka tinkari abu za ka yi shi ya zama ba za ka iya shi ba. Sannan wal kasali da kuma kasala, wato ya zama ba ka iya yunƙuri ma kaga za ka yi abun, ba ka da himman ma yin abun, wannan shi ma mummunar ɗabi'a ne, mutum ya zama mai kasala a rayuwarsa, ko ta ɓangaren addininsa ko ta ɓangaren neman abinci. Ta ɓangaren addininka in kana da kasala babu inda za ka je, addininka ba zai kyau ba. Haka nan wajen neman abincinka, wajen neman abin duniya in kana da kasala, to shi ma rayuwarka ba za ta yi kyau ba, za ka lalace. Kuma sai nemi tsari daga kasala. Ga kuma al-bukhli shine rowa, wanda idan kana da wannan siffan ba za ka ji daɗin rayuwarka ba kai ma, kuma sannan ba za ka yi mutunci a cikin mutane ba. Da yawa masu kuɗi ba sa jin daɗin wadatansu, ba sa walwalawa, suna cikin ɓacin rai da damuwa kullum, sababin kuma shine rowa, ba sa kyauta, ba sa alkhairi, sai Allah ya sa musu kunci a cikin zukatansu. Amma da suna bayarwa fi sabilillah, suna kyauta, to da sai sun fi waɗanda suke ba wa ɗin jin daɗi da walwala. Duk wanda ka ba alheri zai ji daɗi, amma kai da ka ba ɗin za ka fi shi jin daɗi. Don mutum yana alheri, to zai zama akwai walwala a cikin zuciyarsa. Amma in baya kyauta, baya sadaka, baya taimakon addinin Allah, sai Allah ya jarrabe shi da kuncin zuciya da rashin jin daɗin wadata. Wani zai zama riga mai kyau ba zai iya sawa ba, mota mai kyau ba zai hau ba, gida mai kyau ba yi da shi. Wani kuma ga gidan, ga motar, ga riga mai kyan, amma akwai kunci a cikin zuciyarsa kullum, cikin ɓacin rai da rashin kwanciyar hankali. Wani sai an mara allura ma yake iya bacci, ko kuma kullum sai ya sha ƙwaya kafin ya iya bacci. To galibinsu kuma rowa ne, in ka bincika za ka samu rowa ne. Inda mutum yana alkhairi da zai samu walwala a cikin zuciyarsa, to shi yasa manzo Allah ya sa da kansa yake neman tsari daga rowa. To kar ka zama marowaci. Sannan kuma ga zubewar mutunci a wurin jama'a, zagin ka za a dinga yi, ko ba a gaban idonka ba, talakawan da suke kewaye da kai, ko ko mutanenka da kake mu'amala da su za su gaje ka. Kuma kyauta ba wai sai kana da wadata sosai za ka yi ba. Ya gurgudun abin da Allah ya baka. In kana da kaɗan ba ka yi ba, in ka samu mai yawa ma ba za ka yi ba. Don Juma'ar da za ta yi kyau tun daga ran Laraba ake gane ta yanzu Bahaushe. Saboda haka in ba ka iya yin ɗan kaɗan to mai yawan ma ba za ka iya yi ba. Sannan wajumi da tsoro ita ma mummunan ɗabi'a ne. Sai zama matsoraci kullum yana cikin tashin hankali sai na rayuwarsa za ta yi daɗi. Kullum kana tunanin abu kaza zai same ka, kana tsoro wane zai maka kaza wa, sai na za ka samu nutsuwa a rayuwarka. Kana cikin fat-fat-fat a zuciyarka kullum sai zama kana cikin matsala, ba ka da nutsuwa. Ba addininka ba zai tafi daidai ba, ba za ka iya yin sa yadda ya kamata ba saboda tsoro, haka nan rayuwarka ba za ta tafi a saiti ba. Saboda tsoro ya hana ka kwanciyar hankali. Amma in babu tsoro a zuciyarka to kana da walwala a rayuwarka, kuma addininka zai tafi yanda ake so. Inda sabon manzala kuma matsorata ne da addini nan bai zo mana ba, da ba mu da labarinsa, da ya kare tun wancan zamani. To mutum ya cire tsoro a zuciyarsa, kar ka zama matsorafi, baya halarta tsoro a addinin musulunci. Musamman in yayi yawa, sai dai ɗan kaɗan na al'ada wanda ba za a ɗan rasa shi ba. Amma ka zama matsorafi, wannan babu kyau. To kaga wannan ita ma mummunar sifa ce, ka roƙi Allah ta'ala ya cire maka tsoro a zuciyarka, sai ka kwanta a gidanka kai bacci har gari ya waye ba abin da kake tunani. Duk wani barazanan mai barazana ba zai hana ka bacci ba, ba zai hana ka walwala ba, sai ka manta da shi kawai. Amma in kana tsoro abu kaɗan zai hana ka sakat a rayuwarka. To sannan ga bala'id daini shine rijayin bashi, shi ma bashi in yayi yawa nadama ne. Nadama ne, ɓacin rai ne, da daddare kunya ne, da rana in ka ga wanda yake bin ka bashi za ka dinga jin kunyarsa. Ga kuma nadama da za ka dinga yi, ga kuma ƙarya da za ka dinga yi saboda neman mafita, in ka zo da shi ka dinga bashi uzurin da ba haka ba ne. Ai kaza 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 ka zo kai ta surutun da ba haka ba ne. Duk bashi yana jawo irin wannan, ka zama maƙaryaci, ka zama mai surutu. Sannan ga ɓacin rai da nadama, ga kaskancin da za ka ɗauka a wajen waɗanda suke bin ka wato bashi. To haka nan sifa ta ƙarshe ghalabati dayn, ghalabati rijal, mazaje su rinjaye ka. Ya kamata a ce duk wanda ka buga da shi to kai ne za ka ga bayansa, ba shi zai ga bayanka. Ka gwarza da mutum ya buga ya tafi ya barka, daga babu wata ƙofa ta shiga. Ya fahimci kai ba matsorafi ba ne, ba ka tsoronsa ko misƙala zarafi. Kai harkan gabanka kake baka damu da shi ba, to ba zai rinjaye ka ba. Amma in duk wanda ya taɓa ka zai ji tukusu ya rinjaye ka, duk wanda ya taɓa ka zai kada kai, to ai ba za ka ji daɗin rayuwarka ba kuma. Ba za ka ji daɗin rayuwarka ba. Saka sai ka zama jarumi. Duk wanda ya nemi ya ga bayanka to kai ne za ka ga bayansa. To ka dage da wannan addu'a ne. Addu'a ta gaba du'a'ul waswasati fi salati wal qira'a. Addu'an waswasi a sallah da kuma karatu. Shedan zai dinga sa maka waswasi a sallanka ko a karatunka. To wani mataki za ka ɗauka. Na farko a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ka nemi tsarin Allah daga shedan. Ai duk wani abu na shaitan to abu na farko a'udhu billahi minash shaitan. Ka nemi tsari kawai. In ka nemi tsarin Allah ya tsare ka daga shaitan to ai ka gama da shaitan kuma. Wannan na taɓa kawo mana wata kissa ko? Wani bawan Allah ya tambaye wani ya ce to yanzu in shaitan ya zo maka ya kake yi? Ya ce ina ta ƙoƙari in ta ture shi, in ta ture shi. Ya ce in ya dawo ba nan ma in ta ture shi, ina ta kokuwa da shi. Ya ce to ai za ka daɗe. Za ka daɗe kuna bugawa da shi. Yace to yanzu idan ka zo wucewa sai kare wani mutum, mutane da karensu, sai ka zo wucewa sai karen ya zo ya dinga maka haushi yana son ya far maka ya cutar da kai, ya za ka yi? Yace sai in ɗau abinda zan iya, ko sanda ko wani abu, na dinga koransa, in dinga ture shi. Yace to in ya sake dawo maka ba, yace nan ma in sake ɗauka wani abu ina ta koransa. Sai ce to ai za ka daɗe kana bugawa da shi, za ka sha wahala. Yace to abinda za ka yi, shi karen nan in ya zo yana maka haushi yana so ya cutar da kai, to mai karen za ka gaya ka ce malam duk Allah ta wa karen ka magana wani. Da ya daka karen tsawa sai karen ya juya, sai ka ci gaba da harkokinka. Malam kana gani abinda karen ka yake nemi. Shi kenan yana yi wa karen magana, shi kenan sai masa kai, shi kenan sai ya juya. Kamar ma baka wurin, ka ci gaba da harkokinka. Yace to haka shaidan. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mahalicinsa, mamallakinsa, shi ne mai shi, to idan yazo yana maka waswasi yana son ya bata maka ibadanka ko imaninka to ka roki Allah ya tsare ka daga sharrin sa shikenan in Allah ya maddaka masa tsawa dole sai rubu da kai amma in akan kanka ne kai kade zaka dade kana bugawa kamar kare ne ya hau kanka yayo cha akan ka zai cutar da kai idan mai gidansa kace ya abun nan yayi wa karen nan magana ya dakatar da karen nan take in ya buga masa tsawa zai tsaya amma in kai ne zaka sha wahala to saboda haka duk wani abu na shaytan na waswasi da neman ya bata ka ya bata maka imaninka ko ibadanka ko ya saka sabon Allah to ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kai maganin sa Allah sai tsare ka yace watful ala yasarika salasan sannan kai tofi a bangaren hagun dinka sau uku ka tofar da yawo sau uku bangaren hagun dinka to wannan haka ne za ka yi kana salla ne ko kuma kana kira'a wannan saboda hadisin Usman bin Abi al-As yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna ash-shaytana qad hala bayni wa bayna salati yace ni fa shaytan ya tsare ni tsakani na da sallata wa qira'ati da karatuna yalbasuha alayya ina rikitar min da sallata ina rikitar min da qira'ata sai ni rasa ma awani raka'a na nawa nake ruku'u ne ko sujjada sannan ya rikita min qira'a ta ina cikin yi sai ta rikice min in rasa ina ne gaba ina ne baya sai kawo kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zaka shaytanun yuqalu lahu kanzab ko khinzab ya zo a riwaya wani shaytan ne ana ce masa khanzab ko khinzab sunansa kenan sunan shaytan din kenan yace fa iza ahassasta bihi fata'awwaz billahi minhu in ka ji shi ya zo maka to ka nemi tsarin wato ainihin Allah subhanahu wa ta'ala daga sharrin sa ma'ana ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da zaran ka ji shi ya zo maka ka ji shi a ranka to ka nemi tsari fa ta'awwaz billahi min sai ce watful ala yasarika salatan sannan sai ka yi tofi a hagun dinka sau uku kai haka ka tofa ya wuce uku a bangaren hagun dinka shikenan Uthman ibn Abi al-As sai ce fa fa'altu zalika fa azhabahu Allahu anni yace sai na aikata hakan sai Allah ya tafiyar min da shaytan in gabari na sai shaytan ya rabu da ni wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi saboda haka neman tsari zaka yi da shaytan duk inda shaytan ya bi ko a sallah ko a karatu ko a harkokinka a ko ina ya sa maka wani waswasi ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim in a sallah ne ka tofa ya wuce uku to amma kar ka fitar da sauti kai tofi kai haka ba tare da wani yaji sauti ba amma kar ka tu tu ko za ka bata sallan ka ne ka tofa da wani abu ka harufa su ka fitar to kamar magana kake yi to za ka kada ka yadda wani harafi ya fita kadan kadan za ka kamar yadda mai tofi yake yi haka za ka tofa to wannan hadisi ne ingantacce hadisin Imam Muslim addu'a ta gaba du'a'u man ista'saba alayhi amru addu'ar wanda wani al'amari ya wuya ta masa ka nemi kai abu ka nema yana ta baka wahala yana ta baka wahala ya za ka yi to ga addu'an da zaka karanta Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla wannan addu'an zaka karanta sai al'amarin yayi maka sauki an wato daga Anas bin Malik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'a Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla Ibn Hibban ya rawaito hadisin da isnadi ingantacce ma'anar addu'a Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan Allahumma ya Allah la sahla babu sauki illa ma ja'altahu sahlan sai abinda ka sanya ke zama mai sauki duk abinda Allah ta'ala bai sauƙaƙe maka shi ba zai zama mai sauki a wurin ka ba dole sai Allah ya sauƙaƙe maka shi sannan kai kuma sai ka dage kuma ya zama baka da kasala ko domin mai kasala ka kowane abu ma mai wahala ne a wurinsa ko mai sauƙin ma mai wahala ne to kar ka zama mai kasala kuma ka yi addu'a Allah ya sauƙaƙe maka abu wa masabu illa ma sa'abahu al-fata wa masalu illa ma yarahu al-fata sahla babu wani abu mai wahala sai abin da ka wahalar da shi ka ɗauke shi mai wahala mai sauƙi wanda ka ɗauke shi mai sauƙi to idan abu ka ɗauke shi mai wahala ne sai wahalar da kai ka ɗauke shi mai sauƙi ne ka nemi taimakon Allah sai Allah ya sauƙaƙe maka abu لأستدخلن سابع أو أدرك المنى ومن قادت الأعمال إلا لصابين يتي زن سوقك أبو ميوحلة حسنا تم بولنا يتي باب أبندا دي ساك تم بولن كاسي إدن قائها قولي كنا تيو دبولي تو كداجي كركي كسالة دق أبندا كساعة قبا يزم دكستي تكتي إنسا قول كل باكا تنانين بزي يوبا إما وانينا غنين كاير جيما بزي يوبا تو كي كركا توقع كاير جيما in dai abun mai yuwa ne kuma alkhairi ne to ka tinkare shi kawai kar ka sa a ranka bai zai yi ba Allah ne mai yi ai ka ci gaba da yi kai tawakkali ga Allah ka dinga addu'a kana wannan addu'a Allahumma la sala illa ma ja'alta wakalan wa anta tad'u al-hazna idha shi'ta fa'ala sannan kai tawakkali ga Allah wa mai tawakkal ala Allah fa huwa hazbu so da ka idan ka ci gaba da yi sai kaga Allah ya taimake ka sai kuma abun yayyu ko sai kaga abun yayyu ai abuwa da yawa wanda a hankalin an ga maka da zai yi sai ka dauka bai zai yi kuma sai gashi yayi a tsanin don ka duba jirgin sama wahayi ne aka yi wa wanda suka fara kera jirgin sama wahayi ne Allah ya musu yace ga abuwan da za su hada arna ne fa kafurai ne suka jirgin sama suka hada suka har hada suka hada dan jirgin ya tashi ya sama ya sake faduwa suka sake daidai su dabaru haka har ya zama kuma jirgi ya tashi za iya zuwa wani gari a sauka lokacin da ake son a sauka a tashi lokacin da ake son a tashi har aka dinga kuma tsawara abun ana samun ci gaba na yanzu yafi na da gudu yafi na da girma da sauransu to wahayi aka musu ne ba jarrabawa ba ne jarrabawa ne to arne ma Allah ya taimake shi yayi wannan abun ballantana kai musulmi to da aka karka dauki cewa wai abu in an tinkare shi ka tayi wannan abu ne wanda bai zai yi ba a daina duk wanda ka gada biyun sa irin haka ne duk abin da za a yi sai ba zai yi ba to wannan ba abokin tafiya bane ka nemi aboki asali ko ya abu zai iya ne indai ba mustahili bane indai mai yiwuwan ne wani zai iya yin sa to asali shine za a iya yin sa sai in an buga ya gagara sai a hakura amma baka jarraba ba kawai ka tsaya wannan abu kai ba zai yi ba kana bata a kanka lokaci to sai daga shi wanda ya dage yayi din ka kuma baka yi komai ba اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا يا الله باب وني ابو مي سوقي الا ما جعلته سهلا سي ابون دا كسانيا شي يزما مي سوقي اما ابو مي سوقين ما ان الله بي سوقكي شي با سي يزما مي وحلا زاكا غا وني ابون دا زاكا ايا يين سا ا تيكين اوا ديا وني سي اي كوانا اوكو ينا يي بي غما شي با تو كاي الله يا سوقكي ماكا ني جي كوما با الله يمر مسا ابون مي وحلا كو شي دوكي ابون دا وحلا shikenan abun sai wahalar da shi duk abun da ka dauke shi mai sauki karo ya Allah ta'ala sai zama maka mai sauki Allah ne mai yi kawai sai ce wa anta taj'alu al-hazna kai ne kake sanya wuri mai tauri shine al-hazna wato nan ba bakin ciki ake nufi amma can ba mun karanta bakin ciki ko Allahumma inna a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wal-hazan shine bakin ciki al-hazna shi kuma anan sun fassara shi da wato wuri mai tauri ma ghaliza min al-ard ma ghaliza min ko al-makan al-ghaliz al-khashin wato wuri mai tauri mai gauki wuri mai tauri mai gauki wanda bai da taushi to sai yace wa anta taj'alu al-hazna kai ne kake sanya wuri mai gauki mai tauri idza shita in kaga dama sahlan yazo mai taushi sahalan anan kuma taushi ake nufi saboda haka Allah subhanahu wataala ya ga dama wuri mai tauri sai mai da shi mai taushi duwatsu sai mai da su gari dutse sai zama gari to ballantana abin da ka sa a gaba komin taurin sa Allah ya ga dama sai mai da shi mai laushi komin wahalan sa ubangiji ta'ala ya ga dama sai mai da shi mai sauki to idan abu yana neman ya walar da kai sai ka dukufa da wannan haddan Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla ya Allah babu sauki sai abinda kamar da shi mai sauki wato ina neman ka saukake ni shi ya Allah ba dabara na ba ba wayo na ba kuma kai ne kake mai da wuri mai tauri mai gauki ya zama mai laushi ya ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ma yaqulu wa yas'alu man aznaba zamban sai kuma wanda ya aikata wani laifi na zunubi abin da ya kamata ya fada kuma ya aikata ma ya kulu abin da zai fada wa yas'alu ya aikata man aznaba zamban wanda ya aikata wani zunubi sai ka mana hadisin sai na Abubakar ma min abdin yuznibu zamban fa yusinu tuhura thumma yaqumu fa yusalli rak'atayn thumma yastaghfiru Allah illa ghafara Allah lahu. Wato wannan kuma ba wai addu'a bane zaka fade ta ba, a'a fassara ne zaka riki in kai laifi ga abin da zaka yi. Ma min abdin yace babu wani bawa yuznibu zamban da zai aikata wani laifi fa yuhsinu tuhura ya kyautata tsarkinsa wato yayi alwala mai kyau thumma yaqumu fa yusalli rak'atayn sannan ya tashi yayi sallah raka'a biyu thumma yastaghfiru Allah sannan ya nemi Allah ya gafarta masa wannan laifin illa ghafara Allah lahu fa sai Allah ya gafarta masa wannan laifin duk wanda yaka Allah zai gafarta masa laifi. Wani dogon hadisi ne hadisin sayyidina Ali radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi, hadisi ne ingantacce. Sayyidina Ali yake kuntu rajulan idza sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hadisan nafa'ani Allah bima sha'a min, yace ni na kasance musulmi in naji wani hadisi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya amfanar da ni da wannan hadisin abun da ya ga dama. Yace sannan wa idza haddathani ahadun min ashabihi hadisan istahalaftuhu fa idza halafa saddaqtuhu, yace idan wani daga cikin sahabban manzo Allah sama ya gaya mini hadisi shi ma sahabi ne in ya faɗa mini hadisi sai in nemi ya rantse, sai ka rantse da Allah manzo Allah ne kuma ya faɗi wannan magana, idan ya rantse sai in gaskanta shi. Wato sai na Ali yana da zafi kenan wajen karɓan hadisi ko ka rantse da Allah, to in ya rantse sai in karɓa. Wannan kamar sayyidina Umar ko sayyidina Umar shi ma haka ne, idan wani yazo ya gaya masa hadisi bai san shi ba to kasancewan ko shi suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya za ka nuna wani hadisi wanda ban sani ba to sai ne ya tabbatar da hadisin kafin ya karba. Shi yasa da Abu Musa al-Ash'ari yazo gidansa ya masa sallama sau uku bai ansa masa ba sai ya juya, to da ya juya sai sayyidina Umar sai ya fito, da ya fito sai ya ga ya tafi sai ce ah ya kuma ka juya, sai ce ai naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-istizanu salasu fa in udina laka wa illa farji, neman izini sau uku ake yi, sallama sau uku ne, in an maka izini ka shiga in ba maka baka koma. Sai ce to sai ka kawo mini shaidan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi, sai na Umar bai san hadisi ba sai ka kawo mini shaida in ba haka ba kuma sai na maka kaza da kaza, lokaci yana amirul mu'minina. Sai kana Umar sai Ash'ari sai kama yawo cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kama yawo yana neman wane ne ya san wannan hadisin don ya masa shaida, sai je samu taron sahabbai sai zama sun san hadisin. Sai Ubay bin Ka'ab ya ce ni ne dan karamin su, bari in je maka shaida na san hadisin a gabana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi. Shi ne jojan sai na Umar ya ce a gabana manzo Allah ya faɗi wannan hadisin, shi kenan sai ya yadda. To sai ba Abu Musa al-Ash'ari haƙuri ya ce wallahi inni la attahimuka walakinahu hadithu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace ba ina tuhuman ka bane Abu Musa al-Ash'ari, ba ina tuhuman zaka min ƙarya bane, sai dai hadisin manzo Allah ya tsara maka zo da shi, wato babbar magana ne, ba mai wato tuhuman ka nake babbar magana ne, wato dai ya ƙara samun nutsuwa ne, kada ko yayi wahami yayi mantuwa ko yayi kuskure ko abun ba haka yake ba shi ya zata haka ne, amma ba ina tuhuman sa zai masa ƙarya bane, sai shi yasa ya yadda. Wato ai ne yace je kawo shaida kuma ya kawo. To shi yasa sai na Ali yake idan wani ne ya gaya min ba ni na ji da kunne na ba to sai in ce ya rantse, in ya rantse sai in gaskanta shi, kina in bai rantse ba ba zai yadda ba ko, sai ya sake ji a wajen wani. To sai yace wa haddathani Abubakar wa sadaqa Abubakar, yake to sai na Abubakar ya bani labarin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai na Abubakar ya yi gaskiya shi kan baran sa ya rantse ba kenan, ba zan nemi ya rantse ba. Yace Abubakar ya bani hadisi kuma Abubakar ya yi gaskiya, ma'ana sai na Abubakar ya wuce sai na Ali yace ka rantse manzo Allah ya gaya maka da zai tuhume shi da zai sashi wannan rantsuwa ma. To sai na Abubakar yace masa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa sai faɗi wannan hadisi ma min abdin yuznibu zamban fa yusinu tuhura thumma yaqumu fa yusalli rak'atayn ثم يستغفر الله الا غفر الله له. باب وني متون ده زي ايكتا وني ليفي كو وني ايري كو من جرمانسا سنن يكوتا الولا ya tashi yi nafila raka'a biyu sannan ya nemi gafaran ubangiji ta'ala na wannan laifin bayan ya nafila raka'a biyu illa an ghafara Allahu lahu fati Allah ya gafarta masa wannan ita ce ake cewa salatu tauba kai nafila raka'a biyu don kai addu'a ka nemi gafara Allah ya gafarta maka zunubanka yace sai ya gaya mini manzon Allah ya faɗi haka sannan sai ya karanta wannan ayan wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah yana ya tsaya sai ya al'aya kama ci gaba shi ne fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun saboda haka sai karanta masa wannan ayan wallazina idza fa'alu fahishatan mu'minai suna da in sun aikata wani mummunan laifi aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu shine suka yi sakon Allah zakarullah sai su tuna Allah sai su tuna Allah me ma'ana su tuna Allah sai su tuna ubangiji ta'ala ya haramta wannan abu kuma ya ce zai yi wa wanda ya shi hukuma shine zikirin da yafi kowanne a duniya zakarullah ba wai suka yi zikiri ba a'a suka tuna Allah in ma ka fassara shi suka ambaci Allah ma'ana suka ambaci Allah ta'ala ya hana wannan abu a zuciyarsu Allah ya haramta shine babban zikiri ka tuna Allah ya haramta wannan abu ka nisance shi ka tuna Allah ya yi umarni da wannan abu ka aikata shi to ba zikiri sama da wannan ya fi zikirin harshe wanda aka sai su tuna Allah ta'ala ya haramta wannan abun su tuna girman ubangiji subhanahu wata'ala da ya haramta wannan alfashan sai su nemi gafaran zunubansu nemi gafaran Allah ta'ala ya gafarta musu wannan laifin a bisa abinda suka aikata sannan ba za su ci gaba kuma suna yin wannan laifin ba ba za su ci gaba suna yin sun san cewa babu mai gafarta zunubi sai Allah umman yaghfiru dhunuba illa Allah akwai ne mai gafarta laifi in ba Allah Allah shi kadai ne yake gafarta laifi duk wanda yake zai gafarta maka karyayyaki duk wanda yake ya gafarta maka ya rena maka hankalinka ne ya dauke ka wawa ne baka san abin da kake yi Allah ta'ala shi kadai ne kamar yadda Allah ya ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa zai ga yake gafarta zunubai in ba Allah ba babu shi kadai ne sai dai mutum ya rude ka to kuma mamaki sai ka ga wani kuma ya rude ko sai mutum zai ce ya gafarta maka kuma sai ka yadda wallahi za ka yi mamaki ne yadda ake kwashe hankalin mutane abun mamaki ne sai ka ga kai da zai taba yiwa ba ma wannan abu ya tsarsu a ranka ma ko shakka ma ka ji haka abun yake ko ba haka ba amma ni kuma sai imani da hakan din 100%. To da an wawashe masa hankali sai baka kyautan aljanna ya gafarta maka zunubanka mutum dan adam fa dan uwanka kila ma ka fi shi matsayi a wajen Allah subhanahu wataala sai kuma ka yadda ai duk wanda zai buɗi baki ya ce ya ba wani aljanna ko ya gafarta wani to ka tabbata ba mutumin kirki bane kai da ya gafarta maka din ya baka aljannan ka fi shi kirki a wajen Allah ta'ala ka fi shi ma don kai ba za ka iya faɗan haka ba kila wannan shishigi ne wa Allah subhanahu wataala a cikin abin da shi ne mai yi wani ya bugi kirji ya ce shi ma zai yi shishigi ne wa Allah subhanahu wataala to sai sai na Abubakar ya karanta wannan aya to saboda haka duk wani wanda ya wani laifi komin girmansa ya yi alwala mai kyau ya tashi ya nafila raka'a biyu ya riga Allah ta'ala ya gafarta masa to ubangiji ta'ala zai gafarta masa in yayi hakan ne du'a'u tarji shaytani wa wasawisihi addu'an koran shaytan da waswasinsa to shi shaytan dai hanyoyin suna da yawa na koransa hanyoyi ne masu yawa sai ya zaka nisanta shaytan daga wurinka na farko al-isti'azatu billahi min neman tsarin Allah daga shaytan din daga sharrin shaytan mun ce shine a farko a duk yaki da kake da shaytan to abu na farko ka nemi Allah ya tsare ka daga shaytan shine yaki shine babban makami na farko da zaka soka masa ko zaka sare shi da shi saboda hadisin da muka faɗa da azun ko cewa hadisin Uthman cewa abun nan manzala ta suma yake falyata'awwad min wanda ya samu irin waswasi na shaytan ya nemi tsari wato ainihin tsarin Allah daga shaytan din sannan haka nan fadin ubangiji ta'ala wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'iz billah idan shaytan ya bijiro maka to ka nemi tsarin Allah ya kare ka daga shaytan din duk lokacin da shaytan ya bijiro maka to ka nemi ubangiji ta'ala ya kare ka daga sharrinsa sai Allah ta'ala ya kare ka to sannan bayan wannan al-azan shine kiran sallah mai kiran sallah ba tare da shaytan don shaytan baya tsayawa inda ake kiran sallah in dai ana kiran sallah to shedan zai gudu kamar yadda ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza nudiya lis salati adbara shaytan wa lahu buradun hatta la yasma' at-ta'adina hadisin Bukhari da Muslim idan aka yi kiran sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in aka yi kiran sallah shedan yakan juya bayani yana tusa yana juya bayani yana tusa yana gudu yana tusa yana rihi domin kada ya ji kiran sallah din ba ya son ya ji sauki sannan ci gaban hadisin idan aka gama kiran sallan sai ya dawo yana ne yana fiye mutane wasuwasi har sai an fara iqama ana fara iqama nan ma zai gudu yana tusa yana gudu ana gama iqama kuma sai ya dawo shikenan zai dinga shiga tsakanin masu sallah katina kaza uzkur kaza wa kaza to katina kaza mana katina kaza har mutum ya dinga tuna abubuwan da in ba a sallan ya shiga ba ma ba zai tuna ba ba za su faɗo masa ba a ƙarshe har ya kasa sanin ma raka'a nawa yin shaidan kenan ya zo a hadisi shaidan yana shiga tsakaninmu kamar yadda 'ya'yan tumaki suke shiga tsakanin mutane to da aka ka tuna kaza ka tuna kaza ka tuna kaza sai ya dinga tuna maka to shi ne amfanin a daidaita sahu a cikin me a cikin sallah in aka daidaita sahu to an hana shaidan ya shiga tsakanin masu sallah saboda haka kar ku bar wala tazarul furujat li shaytan haka manzo Allah yake ku daidaita sahu kar ku bar kofa na shaytan inda shaytan zai shiga to mai kiran sallah in kai kiran sallah ba ka tare da shiga shaytan yana gudu sannan na gaba al afkar wa qira'atul qur'an zikiri da karatu al qur'ani zikiri da karatu al qur'ani mai zikiri ba tare da shaytan haka mai karatu al qur'ani shaytan yana gudu hadisi ya inganta daga Abu Huraira wanda imam muslim ya ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taj'alu buyutakum maqabira inna shaytana yanfiru min albayt alladhi yuqra'u fihi suratu albaqara kar kuma ida gidajen ku kaman makabarta ba a karatu kuma ida su makabarta nan inda ba a qira'a ba a sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shaytan yana gudu daga gidan da ake karanta suratu albaqara yana karanta suratu albaqara shaytan yana gudu shidan ba son karatun Qur'ani ba ka gani za a yi ruqiya za a fidda shaytani Qur'ani yake karantawa ba sai dinga konewa yana shan wahala yana ihuwar ya fita to karatun Qur'ani a gida yana koran shaytan ya zama gidanka ana qira'a ana karatun Qur'ani kai da iyalinka musamman suratul baqara to idan kana wannan shaytan ba zai kusance ka ba to haka nan kuma sauran azkar azkarus sabah wal masa suna koran shaytan zikirin safe da yamma zikirin safe mun karanta su a baya waɗanda ake da safe da kuma waɗanda ake da yamma idan kana yin su to nan ma zai zama shaytan ba zai samu gurbin zama ba a gidanka haka nan idan ka tashi daga bacci za ka yi addu'a in za ka yi bacci za ka yi addu'an bacci duk mun karanta su a baya lokacin da ka zo kwanciya ka yi addu'an bacci ka kori shaytan kenan in ka tashi ka yi addu'an farkawa daga bacci kai addu'an shiga gida addu'an fita daga gida addu'an shiga masallaci fita daga masallaci addu'an shiga ban daki fita daga ban daki ka kori shaytan in ka shiga ban daki ba kai addu'a ba kila da shaytan za ku shiga karshen sai ka da kai a ban daki sai dai a fito da sai sa ake son mutum zai shiga ban daki ita Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'ith wani misarin Allah ta'ala daga shaytanu maza da shaytanu mata dukkan ne Allah ya tsare ka daga shirin to sai ka shiga lafiya ka fito lafiya to zikirin Allah dai magani shaitan ne kuma daga cikin abin da ke magani shaitan akwai bismillah duk abin da zaka yi ka ce bismillah to ka kori shaitan in zaka ci abinci bismillah kaga zikiri ne zaka sa riganka bismillah zaka ajiye bismillah to shaitan ba zai matso ba duk abin da zaka yi zaka shiga ban daki bismillah hadisi sun inganta daga manzala sallallahu alaihi ستر ما بين أعين الجنس وأورات بني آدم أن يقولوا بسم الله ومن ذلك كاريا تكان إدان شيطان الجني دع الأورا أن آدم ستير بسم الله وتروا إذا دخل الخلاء إن ذا إنسان شقبان ناجي وتروا إن ذا تؤدي تفاقين فذاك أنك تير بسم الله سيكن أنك ما غني شيطان إذن ذاك جيفر دوني أبو دي ديري كتير بسم الله سيكا جيفر دوني to ko ya fada akan aljani aljani bai sai cutar da kai ba amma in ka jefar da abun sai ka bugi kan aljani sai sai da gangan ka masa sai zo shiga jikin ka sai ya rama amma in kai bismillah shikenan zaka zauna bismillah zaka taka wani abu bismillah duk abin da zaka fara bismillah shikenan kai magani shaitan wanda sauran dukkan dai askar wadanda suka tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta ainihin ayatul kursi manzon Allah ya ce shaytan baya shiga gidan da aka karanta ayatul kursi karanta ayatul kursi ka kulle gidanka shaytan bai zai shigo wannan gidan ba ka karanta irin su wato ainihin ayoyin karshe guda biyu na suratul baqara amana ar-rasul kenan zuwa karshe فَدِينَ كَرَنْتَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَدِينَ إِنْ سَوْتَرِي أَقُوَّةِ رَانَا سَوْتَرِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَنْ ظَلَّ تَسْمَعَتِ دُوَّنْ دِي كَرَنْتَ سَوْتَرِي يَوَنَّ ذِكْرٍ دَوْتَرِي كَانَ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ كُلَّهُ يَزَنِي مَسَا كَارِيَا دَغَ شَيْطَانْ أَيْنِنْسَ غَبَا دَيَا تِجِّنِنْسَ zai zama kariya shedan wannan ko ba zai gagare ka ba la ilaha illallah wa la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sautari aminci 15 za ka yi kila ma bai dauke ka minti 15 ba a cikin 24 hours din ka kai da safe kai da yamma to kariya ne na shedan addu'a ta gaba addu'a'u hina ma yaqahu ma la yardahu aw ghuliba ala amrihi abinda mutum zai fada hina ma ya ka ma la yarba lokacin da abun da baka yi baka son sa ya faru shine ma la yarba abun da baya son sa sai ya faru da shi to akwai addu'a da zai yi an guliba ala amrihi ko aka rinjaye shi akan al'amarin sa ya buga aka rinjaye shi abun ya gagara to ga addu'a da zai ce qadarullahi wa ma sha'a fa'ala qadarullahi wa ma sha'a fa'ala riwayar imam muslim da ibn majah a wata riwaya ta ibn majah qaddara allah wa ma sha'a fa'ala duk wanda kai yayi sai wannan riwayan ta fi karfi qadarullahi wa ma sha'a fa'ala wannan kuma ya inganta hadisin abu huraira radiyallahu anhu yace manzala sama yace almu'minu alqawi khairun wa ahabbu ila allah min almu'min aldha'if wa fi kulli khair wato mu'mini mai kuzari ya fi karfi ya fi alkhairi ya fi soyuwa wajen Allah ta'ala fiye da mumini mai kasala marar kuzari yace amma kowannen su dai akwai alkhairi a tare da shi tunda sun yi tarayya wajen imani amma mai kazar ai ya fi zai fi aikin addini kuma zai fi amfanan yan uwansa fiye da wanda yake mai rauni wanda mai yake mai kasala sai manzo Allah ya ce ihras ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jab kai kwadayin aikata abin da zai amfane ka ka nemi tsarin ubangiji abuna ka nemi taimakon ubangiji subhanahu wataala kuma karka gajiya in ka tashi in abu kai tawakkali ga Allah ka roki Allah ya taimake ka karka zama mai kasala mai gajiyawa ka tinkari abun tsakaninka da Allah tare da neman taimakon ubangiji ta'ala shine mai yi sannan sai yace wa in fa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kaza wa kaza lakana kaza fa inna law taftahu amala shay'an wato kada in wani abu ya same ka wanda baka so ka ce ai da kaza ne ai da kaza ya kasance yace a'a law inna tana bude aiki shedan law fa'altu kaza kana kore kaddaran Allah ke sai ce walakin qul qadarullahi wa ma sha'a fa'ala kace kaddaran Allah ne abunda Allah ya ga dama shine ya faru amma kar ka ce law kaza da nayi kaza da nayi kaza fa inna law taftahu amala shedan sai shaytan ya nuna maka ba Allah ne kaddara maka wannan musiban ba wani ne ya tsora maka ita daga nan ka bata kawai daga nan ka bata Allah shine yake tsora mutane masifa ko bala'i kuma shine yake iya yaye musu kuma ne shi yake ba su alkhairi wallahi musibana illa ma kataba Allah lana ba abinda zai same mu sai abinda Allah ya kaddara mana kuma zalla sai ce wa alam anna al ummata la yajtama'u ala an yaburuka bi shay'in lan yaburuka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk رفعت الاقلام وجفت الصحف ذا دي الدنيا ذا حدوا كان اچوتر da kai da wani abu manzo Allah ya ce ba a isa a cutar da kai ba sai da abin da Allah ya kaddara maka an riga an rubuta an dauki alkalamin hatta kaddun sun bushe babu gogewa to kaga amma in kana cewa ai da kaza bai kasance ah to da wayonka zai yi amfani kenan wayonka zai yi amfani ai la yunji hazrun min alqadar kaffan ka bai sa wato ainihin ka kubuta daga wani abu da Allah ya kaddara ba sai dai in Allah ya kaddara maka kubuta din idan Allah ya kaddara maka kai addu'a Allah ya amsa maka sai kaga baraka fada cikin wannan bala'in an kaddara maka bala'in aka kaddara maka addu'a kuma addu'ar za ta tunkuɗe bala'in shikenan sai ta zo hadisi la yuridul qadara illa addu'a ba abinda ke mai da kaddara sai addu'a ba wayonka ba ko dabaranka ba a'a addu'a roki Allah ta'ala bala'in kaddara ne addu'an ma kaddara ne sai addu'an ta danne wannan masifa din ko da haka babu wani abu da zai faru da kai wanda Allah bai sani ba shine zai shine kaddara maka shi kuma shi zai iya tunkuɗe maka shi ba tare da ya faru da kai kuma in ya faru shine zai yaye maka shi amma ni daban ba zai yaye maka ba wannan hadisi ne ingantacce Imam Muslim ya rawaito shi qadarullahi wa ma sha'a fa'ala fassaran addu'a shine qadarullahi wannan kaddara ne na Allah idan abu ya same ka na bala'i sai ka ce qadarullahi wannan kaddara ne na Allah wa ma sha'a fa'ala abinda Allah ya ga dama ya aikata kuma dama Allah fa'alun ne lima yurid mai aikata abinda ya ga dama ne wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yaqtar Allah shine mai aikata abinda ya ga dama ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya ga dama zai kasance abinda bai ga dama ba kuma zai kasance ba shikenan ka samu imani da kaddara mai karfi ma sha Allah ma abinda qadarullahi wa ma sha fa'ala kaddaran Allah ne abinda Allah ya ga dama yake aikata wannan kuma shine imani da kaddara in baka da wannan baka da cikakken imani baka da imani dole sai an samu wannan to sun ce wa yafi fi imani bil qadar an ta'lama anna kullama asabaka lam yakun li qadiyaka wa kullama aqadaka falan yakun li shiba ya isa imani da kaddara ka san cewa duk abin da ya same ka dama ba kaddara zai kuskure maka ba duk abin da ya kuskure maka kuma ba kaddara da ka same shi bane ko ba kaddara zai same ka bane shi ta bai same ka ba ko baka same shi ba kenan komai kaddara ne na ubangiji ta'ala wa kana amrullahi qadaran maqdura al'amarin Allah kaddara ne abun kaddarawa an riga an kaddara shi ba za ka iya dabaranka ko wayonka ba sai dai addu'a kawai ka dinga yin addu'o'i ubangiji ta'ala ya kare ka daga dukkan bala'i ko musiba Allah ya tsare mu daga dukkan sharri shaytan da duk wani bala'i ubangiji ta'ala ya yi mana katanga daga dukkan wani sharri wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
mai tambayar farko cewa yake mutum ne ya samu karuwa ta haihuwa ai masa haihuwar da namiji ko kuma wanda ya samu haihuwa din wai shin sai a namiji ne za a iya yanka in dan namiji ne za a iya yanka tunkiya ko dole sai rago
bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah abin da ya tabbata a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan an haifa maka da namiji ana son ka yanka raguna guda biyu in ya mace kuma rago guda daya kuma ba dole ne idan mace aka haifa maka sai ka yanka tinkiya ba namiji kuma rago ragon aka fi so ko namiji ko mace sai dai namiji ana son su zama guda biyu mace kuma ya zama rago guda daya to amma wannan al'ada ne wasu suke gani ai in mace ce ya kamata a yanka tinkiya tunda ita ce mace in namiji ne kuma rago ko ya kai in namiji ne ma zaka iya yanka tinkiya idan mace ce zaka iya yanka rago gurgurdon abinda Allah ya fore maka idan mace ce an fi son ragon fiye da tinkiya ballantana kuma namiji kuma raguna har guda biyu sai dai idan mutum ba da shi sai gurgurdon abinda Allah ya fore masa
wannan yake cewa wai gaskiya ne ruwan sama na farko a shekara yana magani
wallahi ban sani ba
wannan yake cewa malam za a iya layya ko suna da dabba wadda aka dandake
babu laifi ba daga cikin aibobin da ba za a yi layya da su ba don an dandake dabba galibi ana dandake ta domin ta samu nama kila ma ta fice ba a dandaken ba wato ainihin nama duk da wasu sun ce mustahabbi ya zama ba a dandake ta ba
wannan ya ce mutum ne ya saki matarsa to bata gama idda ba sai Allah ya masa rasuwa shin za ta ci gadonsa
za ta yi ta kaba kuma za ta ci gado ba ta da bambanci da sauran matansa tun da bata gama idda ba nan da yana raye zai iya cewa na dawo da ita kawai ba tare da sadaki ba tare da wani sabon ɗaurin aure ba sai matarsa ne to haka in ya rasu za ta yi ta kaba kuma za ta ci gado kuma duk malamai sun yi ittifaki akan wannan yace ko da sake uku ne sake uku ga dama ba dama ya dawo da ita balle tana a ce za ta yi abin nan gado ko ta kawa saboda haka saki daya ko biyu saki raja'i kenan amma saki uku
ai ba da dama ne da Allah ya tafi ta wani auren saboda haka idan ya rasu ko bata gama ta kaba ba ai idda ba ba za ta ci gado ba kuma ba za ta yi ta kaban sama
wannan mai tambayar cewa take ana sayar da mudun shinkafa kan naira 530 to amma akwai wani mai shago shi ko na nawa kaje zai iya sayar maka saboda haka yana awo da gungwani sai suka je su sayi ta naira 400 amma suka ce a auna musu na 200 to da suka je suka auna a gida sai suka samu har ya kai mudu daya da ma wasu yan gwangwanaye a kan haka to wannan ganin cewar a 400 ne suka saya kuma ga yadda ake sayar da wancan wai sun ci halal koya
su suka auna da kansu ne ai mai sayarwa ne ya auna musu ko su sun ci a basu na 400 in ka je ka samu kwano 10 ma ai babu wani damuwa don ana sai da kwano 530 ka ce a baka na 400 ka zo an baka an auna ma a gungume ka samu kuma ya kai kwano daya har da wani abu Allah ne koro maka arziki sai da zaka zage shi rabin kwano ma haka zaka kura saboda haka ba ne iskari in dai shi ya auna maka da kansa wannan kuma ya rage nasa in ya gama sayarwa ya ga bai tiri ba ba sai sake kwanon abugo sai sake sabon lissafi sai ya fahimci a tsaye yana shiga aiwa amma kai kan ka ce a baka na kaza ne sai aka baka wannan bata shafe ka ba amma da cewa kai ba ni kwano daya da ya auna maka kai baka lura da ya auna da gungumi ko da wani abu sai ka je ka samu kwano daya da rabi ko kwano biyu to kaga wannan lalle ka tabbata kuskure ka ce a kwano daya nake amma kwano biyu ka auna ne ko ka manta ne ko ka dauka kwano daya da rabi ne amma ba ni na 400 sai auna maka sai ka je ka samu kwano daya ko biyu wannan babu wani matsala a ciki ai na kudin ka aka baka in ya ga dama ya kyauta maka in ya ga dama ya amfani da wani kwanon awo shi ya sanya yake lissafin ka
akwai wa'anda suke da bukatar addu'o'i wajen yan uwa da malam wani ya ce yana roƙon malam da yan uwa su taimaka masa da addu'a yana shan taba da fatan Allah ya sa ya bari akwai kuma wani da ya samu karuwa na haihuwa wai ya mata suna Aisha yana roƙon Allah ya sanya mata albarka da kuma sauran masu bukatu wa'anda suka saba rubutuwa da fatan Allah madaukakin sarki ya ansa mana addu'o'in mu assalamu alaikum
wa alaikum assalam masu bukatan addu'a Allah ya biya musu bukatun suna alkhairi kuma Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi gaba daya Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin